Sashin Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 21, 25 da kuma 16. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger kuma za su iya kama shi ce kai tsaye ta tushen FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai radio amfani sarauniya fara'a nomad da lord da kuma niya ha kuma ana iya kama mu akan wato radio alpha da ke kasar dake kuma si na kasar Ghana kana masu son su kama mu a na'urar computer ko suna iya samu akan voahausa.com ko kuma sashin hausa.com Masu sare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku yau juma'a babban rana 6 ga watan October na shekarar 2017 Ladan Ibrahim Ayo ne tare da Baba Yakubu Makeri daga nan birnin Washington DC da masu sauraron abokan aiki muke farin cikin daukar dawainiyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin a cikin shirin za ku cewa wato majalisar dokokin Najeriya ta ce ba gudu ba ja da baya kafin nan ga kanun labaran tukunna
Tola dan shirin yaki da kira makaman nuclear na kasa da kasa ya samu kyautar zaman lafiya ta Nobel ta shekarar 2017. Yan sanda a Las Vegas kuma sun ce sun kama wata mota da suke nema a bincike da suke yi kan mummunar harin bindiga da aka kai a wurin. Sannan ministan kudi a Somalia ya ce hukumar lamuni ta kasa da kasa ta IMF tana jagorantar taimakawa Somalia ta buga sabon kudi kafin karshen wannan shekara.
To madan lakanun labaran kenan. A cikin shirin za ku ji cewa Majalisar Dokokin Najeriya ta ce ba gudu ba ja da baya wajen samar da dokan kula da kungiyoyi masu zaman kansu.
Majalisar Dinkin Duniya ai ba ta yana mu doka. To kuma tsoran me suke ji? Inda gaske ne ba ce akai ka bada kudin nan ba ba ce akai za a samu kanu ce akai kawai duk koban da za ka kashe ka hidi yadda ka kashe shi
har yau a can babban birnin tarayyar Najeriya mahukunta suka ce kanu shi yasan inda ya boye
wani ba ta gari ne da ya san cewa ya laifi yana gaban hukuma nan ba shi beli kuma ya san cewa rana ba ta ƙarya sai dai wadda ya tafi kunya
a kuma muna da rahoto akan yankurin da gwamnatin tarayya ke yi na ci gaba da bunƙasa ayyukan noma kana za mu kawo muku shirin duniyar Amurka tare da Mahmud Lalo sannan daga bisani mu kawo muku sakonnin da ku masu sauraro kuka aika mana amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya
Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya Shirin yaki da kira makaman nuclear na kasa da kasa ya samu kyautar zaman lafiya ta Nobel ta shekarar 2017 a yau Juma'a. Mun kasance a cikin duniyar da take fama da barazanar makaman nuclear fiye da shekarun baya a cewar sanarwar shugaban kwamitin wannan shiri na kyautar ta kasar Norway da ake kira Berit Reis Andersen game da wannan kyautar. Wannan kyautar zaman lafiya ta zo ne a daidai lokacin da shugaban Amurka Donald Trump yake yi wa Iran da Koriya ta Arewa barazana game da makamansu na nuclear. Shugaban na Amurka bai yi na'am da yarjejeniyar makaman nuclear na Iran ba. Mataki da ya kira mafi muni da aka taba dauka. A cikin wannan lokaci Trump ya bayyana ra'ayinsa a babban taron Majalisar Dinkin Duniya cewa zai amfani da karfin soja yayi kace-kace da Koriya ta Arewa saboda shirinta na makaman nuclear. Duniya na cikin tsananin rudu lokacin da ake cacar baki mai tsananin zafi wanda ka iya kai mu ga wani al'amari mai muni da ba zato ba tsammani. Kwamitin shirya wannan kyautar Nobel ya ce ya ayyana shirin yaki da kira makaman nuclear wanda ya ci kyautar ne saboda rawan gani da yake takawa wurin fadakar da al'umma akan mummunar lahani da makaman nuclear ke yi wa bil'adama da kuma nasara da shirin yayi wurin kulla yarjejeniyar hana kera irin waɗannan makaman a duniya. Yan sanda a Las Vegas sun ce sun kama wata mota da suke nema a cikin wani bincike da suke yi a mummunan harin bindigan nan wanda dan bindigan nan Steven Paddock ya kai daga ɗakinsa da ke cikin hawa na 32 na binin hotel ɗin Mandalay Bay. Inda ya kashe mutane 58 kuma ya raunata wasu ɗaruruwa wanda suke halartar wani bukin kaɗe-kaɗe da raye-raye. Yan sandan sun faɗa a jiya alamun cewa sun gano motar ƙiran Hyundai Tucson yayin da suke bincike a Reno a gidan da Paddock yake zaune da budurwansa mai suna Marilu Danley. Sai dai ba a gano ba ko yan sandan sun kama motar a jiya alamun ne ko dai cikin wannan mako kafin alamun ɗin. Tallafi da aka samu a gidauniyar da aka kafa na taimakawa iyalai da waɗanda suka wannan harin bandagan na Las Vegas ya rutsa da su ya kai dalan Amurka miliyan 9.5 kuma akwai alamar gidauniyar za ta samu gwamman miliyoyin dala a cewar Commissioner Lardin Clark da ake kiran shi Steve Sislak bisa ga wani rahoto da aka buga a jaridan Las Vegas Sun. Waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ministan kuɗi a Somalia ya ce hukumar lamuni ta ƙasa da ƙasa ta IMF tana jagorantar taimakawa Somalia ta buga sabon kuɗi kafin ƙarshen wannan shekara. Abdulrahman Duale Bele ya ce hukumar IMF ta amince ta yi aiki tare da gwamnatin Somalia. Ya ce IMF ta kimtsa kanta ta samo kuɗi ko a ina ne ta taimaka mana. Ya ce akwai hanyoyi da dama amma dai za mu nemi taimakon namu ne daga IMF. A wata hira da sashen Somalia na muryar Amurka ya yi da shi, Bele ya ce gwamnatin Somalia na bukatar dalar Amurka miliyan 100 wanda za ta yi amfani da rabin kuɗin wurin buga sabon kuɗin kai tsaye. Kana ta yi amfani da raguwar kuɗin ta inganta darajar kuɗin idan aka fara rabawa da amfani da shi. Ya ce za a buƙaci dala miliyan 50 a buga kuɗin, kana a yi tanadin wasu miliyan 50 kuma su zama kuɗaɗe da za a yi amfani da su wurin raba sabon kuɗin da kuma kare darajar kuɗin. Ya ce batun kuɗi da za a kashe wurin buga sabon kuɗin shi ne muhimmin batu kafin dai a buga kuɗin. Hukumar kiwon lafiya ta duniya za ta tura allurai 900,000 na rigakafin cutar kwalera zuwa Bangladesh domin shawo kan annobar cutar da ta ɓarke a wani sansanin 'yan gudun hijirar Rohingya da ke shaƙe da mutane na bakin iyakar Bangladesh da Myanmar. Kimanin 'yan ƙabilar ta Rohingya waɗanda musulmi ne su rabin miliyan suka tsallaka bakin iyakar domin tserewa daga farmaki da sojoji suke kaiwa ƙauyukansu. A ƙasar Yemen ma wata mummunar annoba ta cutar kwalera ta shafi mutane rabin miliyan, inda hukumar kiwon lafiya ta duniya take kyautata zaton cewa yawan waɗanda suka kamu da cutar zai ƙaru zuwa miliyan 1 nan da ƙarshen shekara. Mutane kimanin 900,000 suke mutuwa a kowace shekara a faɗin duniya a sanadin cutar kwalera. A ranar Talata, hukumar kiwon lafiya ta duniya da gwamnatocin ƙasashe da ƙungiyoyin agaji sun bayar da sanarwar shirin kawar da cutar kwalera daga doron ƙasanin da shekarar 2030. Wannan shi ne karin farko da aka fito da irin wannan shiri na kawar da kwalera. Sai dai kuma Dr. Amesh Adalja ya ce ba zai yiwu a iya kawar da cutar kwalera kwata-kwata a doron duniya ba, saboda ƙwayar halittar cutar da ke janyo wannan cutar tana nan baje a ko'ina.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. To bari mu faro da rahoton da ke cewa majalisun dokokin ƙasa ta Najeriya sun ce ba gudu ba ja da baya za a yi dokar kula da ayyukan ƙungiyoyi masu zaman kansu, abinda wasu ƙungiyoyin ke cewa wannan neman take haƙƙin bil'adama ne. Ga Madina Daura da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Tuni har an riga an yi wa ƙudurin dokar karatu na biyu a majalisar wakilai, kuma har ma ana shirin buɗe dandalin saurarin ba'asin 'yan ƙasa a kan alfanun yin dokar ko akasin haka. Rahotanni sun bayyana cewa cikin ƙasashe masu tasowa, Najeriya ita ce ƙasa ta uku mai yawan irin waɗannan ƙungiyoyi masu zaman kansu. Awal Musa Rafsanjani shine shugaban gamayyar ƙungiyoyin kare haƙƙin jama'a a yankin Afirka ta Yamma.
Wannan yunkuri da majalisar wakilai take kokari ta yi, wannan abin takeici ne a daidai lokacin da Majalisar Ɗinkin Duniya da African Union da kuma ita ƙungiyar Yammacin Afirka ta Yamma, wato ECOWAS, take buɗe hanya ga ƙungiyoyi don su kawo gudunmawa kan yadda za ta tafi da harkar cuɗanya-cuɗanya da kuma yadda za su ba da gudunmawa don a taimaka a kawo ci gaba ƙasashe a duniya. Amma su waɗannan mutane na majalisa suna so su ga sun tabbatar da kan cewa ta wato ƙungiyoyi masu sa kai da kuma wato sa ido akan yadda ake tafi da harkar gwamnati da kuma yaƙi da cin hanci da rashawa an faskara su ko kuma an ronana su ko kuma an tankwara su don hana su yin aikace-aikacen da suke na ba da bayanai da binkice akan irin abubuwan din da ake ba daidai ba. Wannan abun kunya ne kuma abun takaici, kuma muna fatan wannan doka ba za ta kai labari ba.
To sai dai dan majalisar wakilai Ahmad Babba Kaita na mai bayanin cewa Najeriya ƙasa ce mai cin gashin kanta, kuma dole ne a rika samun sauyi na gari a ɗabi'unta da kuma dokokinta.
Sun rubuta ma United Nations Majalisar Ɗinkin Duniya akan ta zo ta sa baki kan maganar da za mu yi doka ta Najeriya. Majalisar Ɗinkin Duniya ai ba ta yi ana mu yi doka. To kuma tsoron me suke ji? Inda gaske ne ba ce akai ka bada kuɗin nan ba, ba ce akai za a samu kanu, ce akai kawai duk koban da za ka kashe ka hidi yadda ka kashe shi, kuma a bi ka'idoji na wurin kashe shi, kana a tabbata al'umma sun mori wannan abin nan. To dan me yasa suke wannan tsoron?
Honorable Ahmad Babba Kaita nan majalisar wakilai kenan. Shi ma barista mai nasara Kogo Ibrahim, babban lawyer kuma mai nazari a al'amuran da suka shafi tsarin mulki, na tambaye shi ko Najeriya tana da doka da ya kayyade ayyukan kungiyoyi masu zaman kansu kafin yanzu.
Na farko dai su kungiyoyi akwai madafa da suke da ita sashi na 40 na tsarin mulkin Jamhuriyar Najeriya da ya ba su dama su fakafa kungiyoyi kuma su yi ayyukace aikacen su na kungiyoyi. Majalisa kuma tana da huruminta a sashi na 4 da sashi na 11 na tsarin mulkin Najeriya na tashirya dokoki domin zaman lafiya da kuma tafiyar da shugabanci nagartacce a Jamhuriyar Najeriya. To kin ga kungiyoyi na da dama su yi abubuwan su, majalisa kuma na da dama da ita take da hurumi ta so ta ho ta shirya ka'idoji da kuma dokoki wanda yake abubuwan da za su yi ba su wuce gona da iri ba.
Abin jira a gani shine irin martanin da kungiyoyin za su mayar a lokacin da za su yi ido da ido da 'yan majalisar a zauren sauraron ba'asin jama'a. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Ai mulki ne kima ce ta Allah, sannan shi ne hanyar halaka.
To har wa yau a can babban birnin tarayya, Nasiru Adamu Elika ne ya nemi ji daga bakin hukumomin tsaro ko suna sane da inda Nnamdi Kanu yake, wato shugaban neman kafa kasar Biafra, amma suka ce shi ya san inda ya boye. Ga Nasir din da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Why don't you ask the people who bailed him? I'm not saying that
A nemi Nnamdi Kanu wajen waɗanda suka tsaya masa beli. Inji mai taimaka shugaban Najeriya kan labaru Garba Shehu biyo bayan labarin rasa sani inda madugun na Biafra ya shiga. Wannan shine matsayin gwamnatin Najeriya cewa babu abun da ya hada ta da ko Kanu ya bace ko ma dai ina ya shiga, don bata bada umarnin a damke shi ba kasancewar lamarin sa na gaban kotu. Karar da lawyer Kanu Ifani Jefo ya shigar dake bukatar rundunar sojan Najeriya ta fito da Nnamdi Kanu bata yi wani tasiri ga sojojin ba. Dan helikwatar tsaro ta ma buƙaci mutane ne su yi kappa-kappa da farafagandar 'yan ƙungiyar awaren ta fayafayin bidiyo da ta ce na ƙarya ne don nuna sojoji sun yi wa gidan Kanu dirar mikiya. Lauya Ejefo ya ce bai san ko an kashe Kanu ko tafiya da shi aka yi ba. A tambayi soja da ke Atisayin murmushin kada, wato Operation Python Dance a jihohin kudu maso gabas kan inda Nnamdi Kanu ya shiga, bai ma taso ba. In ji kakakin rundunar sojan Najeriya Brigadier General Sani Usman kuka sheka.
Ba ma dalilin da za a yi mana wannan tambaya. Wani bata gari ne da ya san cewa ya laihi yana gaban hukuma nan ba shi beli, kuma ya san cewa rana ba ta ƙarya sai dai wadda ya tafi kunya. Borin kunya ne na wasu kame-kame. A duk waɗannan abubuwan da suke kawai farfaganda ce ta ƙarya. Misali, ai ganin shi ya hito ya ga ma duniya cewa ɓoye suke. Kuma ba za su faɗi inda suke ɓoye ba sai wani lokaci nan gaba. Sannan aka sami wani lawyer ya tashi kai ƙara yana cewa a hiddo musu shi. Ba garenin wayau. Kai ne ka ce baka san inda mutum yake ba. Kuma ka kada baki ka ce ainihin wannan mutumi ya umarce ka da ka ba da to ina ka gan shi. In baka san inda aka yi waya aka yi baka umarni. Idan mai magana wata sa'awawa ne mai saurare ba wawa ba ne ba. Wasu abubuwa ne kawai mutane san da ya fara iskanci yake cewa ba magana batunci da bai yi ma wasu mutane ba. Amma aka zura mai ido. Saboda mai kaza aljihu ba jibirin arziki sojoji za su yi atisaye shi kenan suka ɗauki riga suka yi hawa musu. Wasu mutane da yake ba su da mutunci su kuma suka ɗauka a gani. Kuma ai bara an yi wannan atisaye ba abin da aka samu. Jihohi biyar ne na kudu maso gabas ake yi har ma da ɓangaren jihar Cross ba. Me yasa ba a sami matsaloli ba a wajen ba?
In haka ne, me zai faru ga shari'ar Kanu in an zo kotu ba tare da zuwa da shi ba? Ita ce tambayar da ne wa lauya mai zaman kansa Abuja barista Zubairu na mama.
Akwai wanda suka karɓi hannun Nnamdi Kanu, an sa musu ranar da za su dawo da shi. Idan ba su dawo da shi ba, kotu tana iya ta ce idan akwai abin da suka bada a matsayin jingina a ce kotu ta rike sai in sadda suka kawo shi. Na biyu kuma akwai abin da ake kira bench warrant. kotu na iya ba da umarni na a nemo shi a kamo shi duk inda yake. Na uku, kotu na iya ta rike wanda suka sa hannu suka kai belinsa har sai in sadda aka samo shi. Abinda nake jin kotu za ta yi kenan idan har aka koma kotu ba tare da Nnamdi Kanu ya bayyana a gabanta ba.
Abin da ya fito fili ga matsayin jami'an tsaron na Najeriya shine Nnamdi Kanu ya buye ne. Nasiru Adamali, kyamarar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To, Hassan Maina Kainako ya yi kokarin jin shin me yasa gwamnatin tarayyar Najeriya ta baiwa noma shinkafa muhimmanci ne alhali akwai abubuwa da dama da za a noma domin samun kuɗin shiga. Ga Hassan Maina Kainako din da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Shugaban hukumar kwastam ta Najeriya kenan, Kanar Abdulhamid Ibrahim Ali, ke lalatacewar nan da watanni uku masu zuwa za su yi matukar takaita fasakaburi don kare manufofin aikin gona a Najeriya. Yana mai cewar aikinsu ne su tabbatar manoma sun amfana daga shirye-shirye da tsare-tsaren gwamnati kan aikin gona. Wannan manufofi dai batu ne na noman shinkafa. Kazalika shi ma fasakaburin duk magana ce ta fasakaburi irin na shinkafa. Gwamnatin tarayya ta yi matukar maida hankali sosai akan noman shinkafa, domin yanzu haka maganar da ake babban bankin Najeriya yana shirye-shiryen tallafa manoman shinkafa kimanin miliyan 12. Malam Shuaibu Mungadi mai sharhi ne kan al'amuran yau da kullum a Najeriya.
To, idan dai dama gwamnati ta yi ne domin ta haɓaka aikin gona a Najeriya, to an tafka kuskure babba. Da farko dai Najeriya nan ta kowa da kowa ce, kuma ina ji kowace jiha tana da wani bangare na noma wanda take gabatarwa. To idan kace za ka haɓaka aikin gona, ko shakka babu, ya zama wajibi gare ka duk wani bangare na aikin gona ka haɓaka shi. Shi kuma ba yadda gwamnati ta fito da wannan shiri na noman shinkafa ma ba haka ya kamata ta yi shi ba. Ina ji ba ta tsaya ta sami ƙwararrun mutane suka ba ta shawarwari ba yanda ake gudanar da shi. Mafi yawan kuɗaɗen da aka ware domin neman noman shinkafa sai suka faɗa waɗansu hannaye waɗanda ba nan ya kamata su shiga ba, ba su ba manoma ba ne. Akwai jihohi da yawa waɗanda ba su noman shinkafa gaba ɗaya. To idan kana so ka haɓaka noman shinkafa, su kuma 'yan Najeriya ne, su kuma wannan jihar baya da yanayinsu ba daidai ba ne a noman shinkafa, kaga baka haɓaka aikin gona ba, ka dai haɓaka wasu jihohi su yi wani aiki na noma.
Ƙwararre kan aikin gona Alhaji Musa Ibrahim na mai cewa,
ina ganin dalilin da yasa gwamnati ta damu akan shinkafa ita ce ake shigowa da ita daga ƙasashen waje, kuma gwamnatin tarayya tana rasa kuɗaɗen ƙasashen waje wajen canzawa da kuma taimakawa wajen cin wannan shinkafa din, musamman shinkafa da kuza. Amma ina ganin cewa idan da ita gwamnatin tarayya za ta faɗaɗa abin, a tafi maganar noman waken suya, a tafi maganar noman alkama, kuma maganar noman rogo tunda ana fulawa da shi, ana yin staki da shi da dai sauransu. Amma duk waɗannan abubuwa ba za su bunƙasa mana aikin nomanmu ba a arewacin Najeriya, muddin ba a samu ƙananan ainihin masana'antu ba masu sarrafa irin abubuwan da muke nomawa, kamar waken suya, tumaturi, da su albasa, da su ainihin duk sauran nau'in abubuwan da manomanmu suke noma.
Kokarin da muka yi don neman sanin me yasa gwamnati ta maida hankali sosai kan noman shinkafa ya ci tura. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Mu yanzu na agogwa ce karfe 11 na safe da kuma minti 18. Ga shirinmu na gaba.
Jama'a, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar Amurka. Kamar yadda rahotanni ke nunawa, ana ganin mai yiwuwa kisan da Stephen Paddock ya yi na sama da mutane 50 a farkon makon nan ya yi amfani da wasu sassa da ke taimakawa bindiga ƙara fitar da harsashe a duk lokacin da aka harba ta, wato abin da ake kira bomb stock a Turance. Yau kan wannan batu da kuma kiraye-kirayen da wasu suka fara na a samar da dokar da za ta gindaya sharuɗin mallakar bindiga a Amurka, shirin Duniyar Amurka zai tattauna a kai. Sunana Mahmud Lalo. A lokacin haɗa wannan shiri, hukumomin Amurka da su kansu Amurkawa na ta kokarin su gane dalilin da yasa Stephen Paddock, mai shekaru 64 kuma tajiri da bai rasa komai ba, ya halaka mutane 58 kana ya jikkata wasu ɗaruruwa a wajen wani taron shagalin waƙe-waƙe a birnin Las Vegas da ke jihar Nevada. Yayin wata hira da ya yi da gidan talabijin na MSNBC a ranar Alhamis, shugaban majalisar wakilan Amurka Paul Ryan ya ce akwai buƙatar a duba wasu mahadan makaman bindiga da aka yi amfani da su wajen ƙara ƙarfin bindiga. Waɗannan kalamai a ganin wasu za su iya share fagen fara muhawarar da aka dade ana yi ta ko a samar da dokar da za ta takaita mallakar bindigogi a Amurka lura da asarar rayuka da ake yi. Wato bayan an yi dubi kan batun sayar da mahadin bindiga ko kuma bomb stocks a turance. Su dai bomb stocks wasu kawuna ne da akan hada su ko a dasa su a cikin bindiga domin a ƙara mata ƙarfi da sauri wajen fitar da harsashai. Mallakar bindiga a Amurka wani batu ne da ya samu kariya daga kundin tsarin mulkin ƙasar, sai dai akwai doka da ta haramta sayan bindigogi masu sarrafa kansu, amma kuma kasancewar ana samun bomb stocks wato sassa ko kuma mahadan da akan soka a jikin ƙananan bindigogi su zama manya, kusan za a iya cewa mutane sun samu hanyar kaiwa ga bindigogi masu sarrafa kansu. Kuma a cewar Dr. MK Hassan, malamin jami'a a nan Amurka, hakan na haifar da matsala babba a nan Amurka kamar yadda ya faɗa a wata hira da muka yi da shi a baya.
Sannan kuma wata babban matsala da ake da ita a ƙasar nan shi ne wani doka constitution wanda ake ce masa sufon amendment da ya ba ma dama masu wani ɗan ƙasa ya mallaki bindiga ya yi rayuwar son ransa. To bindigojin ma da ake sayarwa irin bindigojin da sojojin ƙasar nan ke zuwa yaƙi irin AK wanda mata fi AK-47 za ka sami wani yana da irin su 10 wani abu a gida. To wani sun ce ma bindigogin da suke kasar nan ma sun ce wa mutane. To yawan bindigogin ma yana ƙara yawan irin tashin hankulolin da an je ta gani.
Kwanaki kaɗan bayan wannan al'amari, al'ummar yankin birnin na Las Vegas na ƙoƙarin komawa rayuwarsu ta da, kuma wani rukunin mutane da shi ma yake ganin akwai buƙatar a samar da dokar taƙaita yawan bindigogi a hannun Amurkawa shine na ɗaliban jami'ar Nevada wacce ba ta da nisa daga inda aka kai wannan hari. Chosen Take ɗalibi ne a jami'ar ta Nevada.
In America, it's very easy to
a nan Amurka babu wuya mutum ya mallaki bindiga, kuma dalilin haka ne adadin mutanen da ke mutuwa ke ƙaruwa cikin sa'o'i.
Shi kuwa Richard Lee gani yake kamata yi a hana mallakar manyan makamai baki ɗaya.
Yeah, I think the government definitely should change some of the laws.
Ina ganin ya kamata gwamnati ta canza wasu daga cikin dokokin mallakar bindiga. Ban amince a ce mutane su rika mallakar manyan bindigogi ba, saboda na zuwa yaƙi ne. Ba abu bane da mutane ya kamata su rika ajiyewa a gida ba. Misali, baka buƙatar bindigar AK-47 domin kare kanka. Abin da kake buƙata bai fi ƙaramar 'yar bindigar hannu ba.
A cewar Michael wanda ya ce ya mallaki bindiga, lokaci ya yi da otel-otel da wuraren taron jama'a za su fara binciken akwatunan mutane.
Akwai buƙatar a binciki tarihin mutum a tabbatar da cewa ya cancanci riƙe bindiga. Ina kuma ganin ya kamata otel-otel da wuraren caca su sauya yadda suke binciki ta hanyar fara bincikar akwatunan mutane kafin su shiga wurarensu.
To yayin da mutane ke ci gaba da faɗin albarkacin bakinsu dangane da yadda za a taƙaita yawaitar bindigogi a hannun jama'a, a lokacin haɗa wannan shiri hukumomin tsaro na can suna ƙoƙarin gano dalilin da ya sa Stephen Paddock ya kitsa wannan hari. A ranar Laraba da ta gabata aka binciki buduwar Paddock Marilyn Daly wacce take ƙasar Philippines a lokacin da ya kai harin kan ko tana da masaniya. Sai dai lawyanta ya ce Sam Denley ba ta da wata masaniyar cewa ga abin da ya shirya aikatawa. Amma a ƙarshen makon da ya gabata, shugaban 'yan sandan birnin na Las Vegas Joe Lombardo ya ce zai yi wuya a ce mutum ɗaya ya shirya irin wannan hari shi kaɗai.
He had to have some help at some point, and we want to ensure that that's the answer.
Ya kamata a ce akwai wanda ya taimaka mai. Muna kuma fatan hakan ne. Ta iya yiwuwa kuma a ce shi kaɗai ya shirya kayansa. Amma dai gaskiya abin da wuya.
Masu sauraro, da aka muka kawo ƙarshen shirin namu na duniyar Amurka na wannan mako, sai kuma wani jiki idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin ɗaukacin waɗanda suka taimaka wajen haɗa wannan shiri, musamman Elizabeth Lee da Sarfil Hashim Gumbel da June Leathers Gresham da kuma Salihu Garba, ni Mahmud Lalo nake cewa a yi hutun ƙarshen mako lafiya. Daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.
To yanzu mun zo ga sakonnin da ku masu sauraro kuka aiko muna.
Ra'ayi na farko ra'ayinka ne Ahmadu Abacha. Kace assalamu alaikum murya Amurka, muna taya barista Zanna Mustafa murna samun kyautar lambar yabo kan taimakawa marayu da hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Dinkin Duniya ta bashi. Muna fata al'umman Najeriya za su yi koyi da shi wajen taimakawa yara marayu domin samun musu da ilimi kyauta. Allah ya samu dace, amin. Sai kuma ra'ayin Shaibu Adam Bagwai, jihar Kano, kace hakika takaddamar da ta barke a ma'aikatan man fetur din Najeriya tsakanin shugaban kamfanin mai na NNPC da karamin ministan mai wani abin kunya ne, musamman kasancewa shugaba Buhari shine babban minista ma'aikatar. To amma ko ma dai menene, fatan za a yi kyakkyawan bincike domin warware wannan zare da abawa. Ra'ayi na gaba ra'ayinka ne, Safinu Gumal Zangon Daura, kace assalamu alaikum murya Amurka. Banka wuta da mai gadin makarantar Rainan Kananan Yara yi, wanda hakan ya sanadiyar mutuwar kananan yara da malamai a Brazil abin tir da Allah wadai ne. Ra'ayi na gaba ra'ayinka ne, Usman Manika, kace ina jinjina wa 'yan uwa da iyalan sojojin Niger da suka rasa rayukansu a harin kwantan bauna da aka yi masu, da fatan Allah ya ji kansu. Daga ƙarshe ina kira ga gwamnatin ƙasar da ta janye wannan yarjejeniya tsakaninta da Amurka na haɗakar sojoji a ƙasarta. Sai kuma ra'ayin Fulahi Idris, kace don Allah ku miƙa min kirana ga hukumar da ke da ruwa da tsaki wajen sakin sakamakon jarabawar WAEC da NECO ta ɗaliban jihar Katsina, da su taimaka su sakar ma ɗaliban sakamakonsu da har yanzu ba a saki ba, don yin amfani da shi wajen tafiya karatu. Ra'ayi na gaba ra'ayinka ne, Sani Muhammad Chindo, kace murya Amurka sashen Hausa, tabbas rikicin Boko Haram ya yi sanadiyar laƙuma rayukan al'umma da dama. Fatanmu dai Allah ya bamu lafiya a ƙasarmu Najeriya da ma duniya baki ɗaya. Ra'ayi na ƙarshe da lokaci zai bamu damar karantowa yau ra'ayinka ne, Mansur Almu, kace salamu murya Amurka, ina taya 'yan Najeriya murnar cikar ƙasarmu shekaru 57 da samun 'yancin kai, da fata Allah ya ba ƙasar shugabanni masu kishin ƙasa, amin.
Adalla, yanzu mun zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai, amma wannan kara a taƙaice.
Shirin yaƙi da makaman nukiliya na ƙasa da ƙasa ya samu kyautar zaman lafiya ta Nobel ta shekarar 2017 a yau Juma'a. Mun kasance a cikin duniyar da take fama da barazanar makaman nukiliya fiye da shekarun baya, a cewar sanarwar shugaban kwamitin wannan shiri na kyautar ta ƙasar Norway da ake kira Berit Reese Anderson game da kyautar. Wannan kyautar zaman lafiya ta zo ne a daidai lokacin da shugaban Amurka Donald Trump yake yi wa Iran da Koriya ta Arewa barazana game da makamansu na nukiliya. 'Yan sanda a Las Vegas sun ce sun kama wata mota da suke nema a bincike da suke yi a kan mummunan harin bindigan nan, wanda ɗan bindigan nan Stephen Paddock ya kai a ɗakinsa da ke cikin hawa na 32 a benin otel ɗin Mandalay, inda ya kashe mutane 58 kuma ya raunata wasu ɗaruruwa wanda suke halartar wani bikin kaɗe-kaɗe da raye-raye. Ministan kuɗi a Somalia ya ce hukumar lamuni ta ƙasa da ƙasa ta IMF tana jagorantar taimakawa Somalia ta buga sabon kuɗi kafin ƙarshen wannan shekara. Abdulrahman Duale Bele ya ce hukumar IMF ta amince ta yi aiki tare da gwamnatin Somalia. Ya ce IMF ta kimtsa kanta domin ta samu kuɗi ko a ina ne ta taimaka mana. Ya ce akwai hanyoyi da dama da za mu iya neman kuɗi, amma dai za mu je ne wurin IMF.
To madalla, da takaitattun labaranmu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa. Yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen Hausa, musamman Baba Yakubu Makiri da ya taimaka min domin gabatar da shirin, sai Julie Gresham da ta bada umarni da injiniyanmu John, ni Ladan Ibrahim Ayo ke cewa a ci gaba da sauraron sashen Hausa domin ku ga Usman nan da tawagarsa za su gabatar da shirin yau da gobe. Ai sauraro lafiya.